Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Ko VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ana kuma iya kama ma hanyar sadarwa internet a voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC da kuma abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Alhamis 21 ga watan Maris.
Mata a jamhuriyar Nijar sun dandana kudansu sakamakon yajin aikin da masu sufurin Dede Sawu suka shiga.
Wallahi gashi kin ga tahiyar da nake kawata ciwo take, gashi kuma kasuwar dole zani.
Wallahi mu dai ba mu ji ba dadi tunda gaskiya tsakanin da Allah da Annabi ya hirhin asiri.
To ko menene dalilin yajin aikin nasu?
Dalilin mu zuwa na yajin aikin wannan DOE ne suka ma wannan dan injin namu yau. Kaga dai kawa uku ce. Sai aka ce da mai kawa uku da mai kawa hudu mai dokan mutum 8 za mu biya patent guda a shekara. Yanzu mai dokan mutum 8 da mai dokan mutum 3 a ce za ku biya shekara 60 a shekara, ba daidai.
Muna kuma da rahoto kan halin da 'yan gudun hijira na cikin gida suka shiga a jihar Adamawa, sai kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mu karanto kaɗan daga cikin ɗumbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Kusan mako guda bayan da aka harbe wasu musulmai 50 har lahira a wasu masallatai a birnin Christchurch da ke New Zealand, Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu. Matakin haramta bindigogin da Prime Minister Ardern ta sanar a yau Alhamis a birnin Wellington zai kuma hada da igiyar ajiye harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyakin da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri. Ardern ta kuma sanar da shirin gwamnatin kasar na sayan bindigogi don karfafa gwiwar waɗanda suka mallake su su mika su ga hukumomi. Ana sa ran dubban musulmai za su hallara a lokacin da za a buɗe masallaci na Al-Nur gobe Juma'a idan Allah ya kai mu don yin sujaddar. Wata wasiƙa da ta aika wa shugaban kwamitin tarayyar Donald Tusk. A yau Alhamis ne Prime Minister Britannia Theresa May ke kokarin shawo kan shugabannin kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels domin su amince da ƙarawa Britannia wa'adin watanni uku, abinda zai ba ƙasar damar gano hanyoyi da za ta fita daga tarayyar. Dole ne sauran ƙasashe 27 da ke mambobin tarayyar Turai su amince da duk wani matakin da za a dauka daga tarayyar da zai wuce wa'adin ranar 29 ga watan nan na Maris, sai dai ba a sa ran kada kuri'a akan batun a yanzu har sai mako mai zuwa. Kafin mai ta tashi zuwa Brussels inda za ta bayyana bukatun ta a taron kungiyar ta EU da ake yi yau Alhamis, ke ta gabatar da bukatun a wata wasiƙa da ta aika wa shugaban kwamitin tarayya Donald Tusk. Amma Tusk ya ce ƙara tsawaita wa'adin na wani ɗan lokaci ba zai yiwu ba sai dai idan 'yan majalisar dokokin Birtaniya sun kaɗa kuri'a a mako mai zuwa don amincewa da sauya sharaɗin yarjejeniya da Birtaniya da wakilan tarayyar Turai suka cimma bayan sun kwashe shekaru biyu suna tattaunawa. Yau kwana biyu da ƙasar Mozambique ta ayyana zaman makoki bayan da wata muguwar guguwa mai suna Idai ta afkawa yankin na kudancin nahiyar Afirka har ɗaruruwan mutane suka mutu. Jami'ai sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi ya zarta 300. Ƙwararru a fannin yanayin sun yi hasashen cewa za a yi ruwan sama kamar da bakin ƙwariya a yau Alhamis, kuma yawan ruwa da yayi ambaliya na daɗa ƙaruwa. Kungiyoyin kai agaji na can na kokarin kai kayayyakin agaji ga waɗanda suka tsira kuma suke matukar buƙatar kayan.
What WFP is doing at the moment, we're helping with the assessments, we're bringing in food through with airplanes and helicopters.
Shugaban hukumar bada agajin abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira WFP Kati a takaice ta ce abinda hukumar ke yi a yanzu shine taimakawa wajen duba yanayi da halin da ake ciki. Muna kawo abinci da jiragen sama da kuma jirage masu saukar angulu. Mun fara raba abinci ga waɗanda guguwar da ambaliyar ruwa suka shafa. Lauyoyin gwamnati masu gabatar da ƙara a ƙasar Netherlands sun faɗa yau Alhamis cewa za su tuhumi mutumin da ake zargi da kai mummunan harin harbin da aka kai cikin makon nan a birnin Utrecht da laifin kisan kan mutane da yawa kuma da niyyar aikata ta'addanci. Lauyoyin sun yi imanin cewa Gökmentanis da aka haifa a ƙasar Turkiya ya shirya harin ne shi kadai a ranar Litinin din da ta gabata a lokacin da aka yi zargin cewa ya kashe mutane uku kuma wasu mutane uku sun same munanan raunuka sanadiyarsa. Lauyoyin masu gabatar da ƙara da 'yan sanda sun faɗa a wata sanarwa da suka fidda cewa suna kan gudanar da bincike akan ko mutumin da ake zargin dan shekara 37 da haihuwa yayi wannan aika-aikar ne da nufin ta'addanci ko kuma yana da wata matsala ko kuma da tsaurarin ra'ayi ko ko a'a. Wasu fashe-fashe guda uku sanadiyar wasu nakiyoyi da aka binne a yammacin birnin Kabul sun yi sanadiyar mutuwar mutane 20 yau Alhamis a yayin da jama'a ke bikin Nowruz wata ranar farko a sabuwar shekarar 'yan Persia da ke Iran. Wani mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Kabul, Basar Mujahid, ya faɗa wa muryar Amurka cewa an binne nakiyoyi hudu a wani wurin shuki a kusa da asibitin Ali Abad kuma daga baya 'yan sanda sun iya cire ɗaya daga cikin nakiyoyin. Haka kuma wurin na kusa da wani wurin ibadar 'yan Shi'a da ake kira Saki, inda dubban mutane ke taruwa don bikin Nowruz. Shaidun gani da ido sun ce an faɗa wa jama'ar da suka taru su bar wurin ba tare da ɓata lokaci ba. A shekarar da ta gabata mutane 29 aka kashe kuma wasu sun kusa 50 suka raunana a Kabul a ranar bikin na Nowruz kusa da wurin sujaddar na Saki. A cewar hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama mai zaman kanta ta Afghanistan, mace-macen fararen hula da na sojoji ya ƙaru da kashi 12 cikin 100 a Afghanistan a shekarar da ta gabata.
Tama da lagaida Hadiza Kyari da karanto labarai. To bari mu bude taskar hotonnin namu daga jihar Adamawa, Najeriya, inda har yanzu 'yan gudun hijira na cikin gida ke fama da rashin ababen jin daɗin rayuwa kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
Duk da cewa wasu koma yankunansu kawai yanzu akwai 'yan gudun hijira da dama da balahirar Boko Haram ta raba da gidaje da yanzu haka ke sansanonin da aka tanadar a wasu ƙananan hukumomin jihar Adamawa. Kuma su dai waɗannan 'yan gudun hijiran yanzu haka ma dai na kokawa game da halin da suke cikin na karancin cimaka da ababen more rayuwa, lamarin da ya kai wasunsu ma kan fita suna kwadago domin neman abin sakawa a baka, game da wannan dan gudun hijira ya tabbatar min a sansanin da suke a yanzu.
Mu ba mu samu abinci ba, kuma mata wanda ba su da miji suna da yawa a cikin kam. Na biyu kuma matan nan ko sun fita yanzu aiki yi ma babu, mu maza ma abin da muna yi babu. Ana ce mana yau za ka kawo, gobe za ka kawo, har yanzu shiru. Kuma haka ba mu da kayan shimfiɗa, su katifa, su borgo, su taburma, su robobi, su net, duka ba mu da shi yanzu. Kuma yanzu haka yanzu ba abin da muna yi ma, tunda da akwai aikin da muna fita muna yi aikin noma, su aikin rani, yanzu kwata-kwata aikin nan babu. Kuma gwamnati ko ya gaji da mu ko za a maida mu ba mu sani ba.
A watannin baya ba ga tallafin da hukumomin ba da agaji ke badawa, suma 'yan sa kai na kungiyoyi masu zaman kansu kan kana su tallafin. To amma yanzu ko lamarin ba haka ma yake ba, batun da Comrade Ahmad Gambo Dawud na cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Centre for Human Rights Advocacy ke maganin fa akwai abin dubawa.
Ka gani abu na farko, muna kira ne ga hukumar NEMA da sauran kungiyoyin da da muke haduwa gaba da mu taimaka ma bayin Allah din nan. Mu dawo da hankulanmu, in ma sako da muke turawa to mu tabbatar da cewa yanzu da kanmu muke zuwa mu duba guraren nan. Don a kwanan nan mutanen da muka tura su leko mana wannan gurin mun tabbatar da cewa an samu rashin kula da mutanen nan sosai sosai lura da abincin da ake dafa ne a kawo musu an dawo ana kawo musu ne ba a dafe ba a ba su a haka nan kuma ma an ba su din ba zai ma ishe su ba sannan kuma mutumin da yake wannan halin ka bashi abinci babu abin da zai dafa abincin da shi ya kake so yayi saboda haka muna kira musamman ga hukumar NEMA da kuma sauran mu kungiyoyin da muke taimakawa mu fito mu ci gaba da taimakawa bayan Allah din nan
to wai ko mai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA da ita ma ke kula da sansanonin yan gudun hijiran ke yi game da halin da suke ciki a yanzu Imam Abani Garki da ke zama jami'in hukumar mai kula da jin adama da Taraba yace matsalar dan jinkirin da ake samu wajen bada abinci cikin kwanakin nan ba wai daga ofishin su na Yola bane kamar dai da wasu ke tunani kamar a baya ba a samu wannan jinkirin yanzu me ke kawo wannan jinkirin
to da can da farko tsarin ayi abinci ake akwai marasu ne a cikin kamar lokacin da ake sandar kukin da da ana dafa abincin ne a ran ta kowa zai dauka to sai aka zo sai zai mun zo za a kwasu driver shi wani abu da ke kiran driver shi za a kwasu adireshin mota to duk kashin mota kuma sai an samu saboda tabbatar da transparency da abin da ake yana kan kayyadan sai an samu agogo daga Abuja sannan za a ba mu dama mu je mu dauki abincin nan mu kai musu
A Najeriya dubban rayuka ne ma dai suka salwanta sakamakon tashi-tashin hankula na Boko Haram baya ga wasu dubban da aka tilasta wa yan gudun hijira a wannan rikici da aka shafe fiye da shekaru 7 ana fama Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To madan labarin kuma munufi bakwabciya jamhuriyar Niger inda masu sufurin daidaita sawu suka jefa matafiya cikin halin ne yasu bayan yajin aiki da suka shiga kamar da wakiliyarmu Tamar Abari ta laburta mana.
Maryama mama, wallahi yaro ne na kawo be da ana mai message in ka.
Be da lafiya.
Eh, a moto na zo wallahi ban ji ba dadi.
Awwa. Wallahi gashi kin ga tahiyar da nake kafa ta ciwo take gashi kuma kasuwar dole zani
yanzu a kafa ne zaki kasuwar
wallahi a kafa zani kasuwar dole kina ga tahiyar da nake ni ba na iya hawo moto ba to ya kamata a daidaita
wallahi mu dai ba mu ji ba dadi tunda gaskiya tsakanin da Allah da Annabi ya hirhin asiri ka shiga ma mata arme bisa moto ba dadi amma a daidaita sahu ka gani ai an ruwa maka asiri addini bai sa amma ka jingina a bayan wani namiji
wallahi mun ji wuya rishin a daidaita tunda yanzu ga kayan mu nan ma mun fasa mu tahi da su ba mu san ma me yanzu mu sa ya dokin mu kayan mu kuma tsakanin gwamnati da yan adaidaita su ma dan neman na abinci ba shi ne a kama mana duniya kasa ta ci gaba
wasu mata ke kokawa na irin wahalar da suka shiga game da yajin aiki na yan keke na pep ko kuma adaidaita sahu da suka yi a nan da magaran a cewar Ahmadu Tijani Alin Iliya shugaban kungiyar adaidaita sahu ta jihar da magaran dalilin su shine karin harajin da hukumar haraji ta nan da magaran ta yi musu
dalilin mu zuwa na yajin aiki wannan DOE ne suka ma wannan dan injin namu yau kaga dai kawa uku ce sai aka ce da mai kawa uku da mai kawa hudu mai dokan mutum takwas za mu biya patent guda a shekara zai mai dokan mutum takwas da mai dokan mutum uku a ce za ku biya shekara 60 a shekara ba ba daidai tunda shi titir national gare shi mu kuma titir kinmu local ne bakin mu cikin gari ko murye bin mu a yi tarayya
to kamar yanzu menene kuke jira ga magabata na game da kamar sasanta ko kuma azamna a tattauna a samu daidaito a samu mafita
eh mun je mun iske director na info kayan patent kuma ta zo don mu samu mu daidaita tunda 2018 an dan gyara mu da Vincent December suka huto zuwa le 30 sai da muka zuba masa jika 850 a kwana birak can premier minister mun zuba masa miliyan 1 yanzu muka ce abin da zamu zuba musu tarawa ya huce miliyan 3 ma in mun gyara suka ce yace ba magana gyara tsakanin mu da su eh doka ce an aje ta a majalisa a deputy sun yi amince da ita ba magana shi ya gyara ta shine muka huto muka ce bari mu zo mu ga da rashin jin dadin akan wannan abu
A nasu bangare yan acaba ko kabu-kabu su ne ke ta daukan mutane suna zirga-zirga a cikin gari sai dai sun ce su ma suna goyon bayan wannan yajin aiki.
Sunana Nura Kuranda dan kabu-kabu ne ni. Yan uwanmu da aka musu haka ba mu ji dadi ba saboda sana'ar mu duka kusan a ce daya ce.
Sunana Jafar kabu-kabu bakin likita. Gaskiya wannan garab din ni sun burge ni saboda suna nema kansu inci ne ko mu na in ta kama dole ne zamu yi wannan yajin aikin.
Na nemi jin ta bakin hukumar haraji sai dai hakan ba ta samu ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar kada dai a shafa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda goguma nan Washington ke cewa karfe 11:15 na safe ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar sarki haƙora wacce a Turanci ake kira da tetanus. Sarki haƙora cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa wanda ke shafar layin sadarwar ƙwaƙwalwa. Sarki haƙora kan shafi jijiyoyi da tsoka da kuma yadda mutum ke shakar numfashi kuma yakan yi barazana ga rayuwar mutum. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkamu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tetanus wato sarki haƙora.
Cutar tetanus wata cuta ce da ƙwayar cuta jinsin bacteria mai suna Clostridium tetani take kawo. Takan saki wani guba ne wanda guban nan sai ya shafi jijiyoyin da suka taso daga laka da ƙwaƙwalwa sannan sai ya kasance tsokokin jiki sun yi tauri maimakon su yi tauri suna saki sai su yi tauri su tsaya ƙam sai ya kasance kenan ba sa yin aiki yadda ya kamata yi. Wannan kuma zai shafi kusan kowane bangare. A likitance aka raba su kusan kashi hudu. Akwai wadda ake cewa generalized wato wadda ta shafi gaba ɗayan jiki. Akwai wadda ake cewa cephalic wadda ita kuma abinda ya shafi daga kai zuwa wuya. Akwai wadda ta shafi jarirai wato neonatal tetanus. Akwai kuma wanda ya shafi wani bangare na jiki daidai inda abin ya shafa. Misali a ce kafa ne ta samu matsala kuma ya tsaya lalle iyakar kafar. Mafi yawancin lokaci guda biyun nan wato wanda ta game gaba ɗayan jiki da kuma ta jarirai sun fi yawa. Idan ka tara su biyun su ne fiye da kashi 90 cikin 100 na cutar tetanus da ake samu. Cuta ce mai hatsarin gaske saboda tana saurin kisa. Idan ya kasance ta shafi mutum zai kasance haƙorin shi ya kankame saboda waɗannan tsokoki da suke buɗe baki su rufe shi sun kankame yadda buɗe bakin zai zama aiki ba zai buɗu ba sai ya kasance ko yawu baya iya haɗewa abinci ba zai ci ba. Idan ta shafi jijiyoyin da suka shafi numfashi sai ya kasance numfashi ma ba zai yi ba sai ya kasance diya wannan an rasa rai. Lokacin da mutum yake samun wannan matsaloli yana cikin hayyacin shi yana sane. Sannan dan abubuwa kadan ko a taba shi ko haske ko surutu ko wata ƙara tana iya sa sai ya zama kamar an firgita shi sai ya zama tsananin waɗannan tsokoki sun ƙara ƙarfi. Wani lokacin musamman a yara sai ya bankar har wuyan su yadda zai iya karya kashin bayan sa saboda tsokokin da ke kashin bayan nan sun tauri sun lankwasa kashin baya.
Menene alamomin cutar tetanus wato sarki haƙora?
Yawanci takan fara ne da alamar bakin nan. Wala Allah mutum ya dan samu rauni ko dan karta ko ya taka wata kusa ko wani abu mai kaifi wanda yake da datti saboda ƙwayan nan tana zaune a cikin ƙasa za ta kuma iya shekaru a cikin ƙasan nan. Wani lokacin sai ciwon ma ya warke ya manta da shi kawai sai a ga ya fara samun tauri ba zai iya buɗe bakin shi ba haƙori ya kasa buɗuwa sai a fara ganin kashi tana wani motsi da ba a saba gani ba sai jiki ya fara tauri. Yawanci da farkonta wala'ala za ka ji lafiyar shi lau kafin wannan ta faru. Ga jarirai yawanci inda ake samun matsala idan an zo wurin haihuwa ne bayan an haihu irin matakan da ake bi ko a sa wata reza ko wani almakashi mai datti a yanke cibi na yaro ko kuma irin magungunan da ake sawa a cibin nan sai ya kasance an sa da waɗannan ƙwayoyin cuta na tetanus. Idan ya shiga to sai ya zama matsala shi ma jariri sai ya fara irin wannan sai ya fara ganin baki ba zai budu ba ya fara kuka sai ya kai ga ya zama kamar sassaka shi aka yi wani lokacin kamar an sassaka shi ne da katako ba za ka iya lankwasa gaban shi ba kuma tana da hatsarin gaske saboda ko a asibitocin da suke da cikakkun kayan aiki idan wannan ta faru kashi 50 cikin 100 na irin wannan yara ba sa rayuwa.
Kai maganar cewa lokuta da dama idan mutum ba ya ji ciwo sai ciwon ya warke kafin ya fara fuskantar
akan irin wannan matsaloli kenan za a iya cewa cutar takan dauki lokaci a jikin mutum kafin ta bayyana
ita kwayar cutar idan ta shiga yawanci ba za ta bada ko zazzabi ko wani abu ba kuma abinda take shine sai ta samu lokaci yawanci ba ta san iska saboda haka sai wurin ya rufe sannan sai ta fara sakin wannan guba to wannan guba ita ke kawo wannan matsala to shi yasa a lokacin da ta shiga din ba lalle ji wani abu ba sai ta dauki kwanaki sannan kuma tana iya rayuwa a waje ko a kasan nan ko a jikin wani abu mai datti na watanni ko shekaru ma to shine illarta sai ya kasance ba a ma san cewar tana nan ba sannan kuma kwaya ce da suke da wahalar sha'ani yadda inda zaka sa misali a ce razor da take dauke da kwayar wannan cutar ka sa ta a ruwa ka tafasa ta na minti 20 tana iya rayuwa a cikin tafasashen ruwa na minti 20 din nan yawancin magungunan da ake sawa na kashe kwayoyin cuta baya kashe spot din wannan da yake kawo wannan matsala saboda haka cuta ce wadda tana daga cikin ainihin rigakafi yafi magani
ta yaya ake karban rigakafin cutar sarki hakora
to akwai yanayi biyu yawanci mata masu juna biyu in sun je awo ana yi musu allurar rigakafi na tetanus nan sannan su ma jarirai ana yi musu daga sati 6 yawanci allurar tana zuwa a hade da ta sarki hakora da ta mashako da ta kuma tarin shika yawanci akan fara bada ita daga sati na 6 amma babban rigakafi shine abubuwan da ake sawa domin Allah iyaye su kula ayi hakuri kula da cibin nan da ake yi da ake sa abubuwa akwai wuraren da hakashin shanu ake sawa to ita kuma kwayan nan ta cutar nan tana rayuwa a cikin yan hanji da na mutum da na dabba to kaga in aka dauko irin waɗannan abubuwa aka sa kina an sa ta cikin hanyar jinin ne direct iyaye su yi hakuri koda ko gida ne a samu sabuwar razor wurin yanke cibin nan in an yi amfani da ita kuma a yarkar a ce za a maimaita sannan a rinka kula da shi wurin cibin nan abinda ake cewa spirit da auduga ana kogewa amma abubuwan da ake sawa a cibin nan shine babban illa da ke kawo matsala ga jarirai saboda haka idan aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu sauki hakika an samu sauki domin kafin a fara alluran rigakafin nan mutane da suka dan kwana biyu za su iya bada labarin gaskiya irin yadda aka samu matsala da kuma asibitoci da dama wanda za su faɗa miki irin yadda aka samu wannan matsaloli kafin allurar rigakafin nan su kankama alhamdulillah an samu saukin su amma har yanzu muna daga cikin kasashen da suke samun matsalata
to likita kayan maganan cewa akan ba wa masu ciki allurar rigakafin cutar sarki hakora idan sun je awo ana ba ta ne dan kariyan kanta ko kuma dan kariyan jaririn
kariya biyu ce ita kan kanta sannan kuma ta ba jaririn wani dan kariya to amma jaririn kariyar da yake samu ba ta isa daga mahaifiyar akalla yafi ba a bai samu ba saboda idan ka ba mutum allurar rigakafi a sati 6 kinga kenan me ya faru da shi kafin sati 6 yawancin wanda suke samun tetanus na jarirai suna samun ta ne a satin farko zuwa sati na 2 saboda haka idan ka ba iyayen suka ba su dan kariya za a samu saukin ta shi wanda ake ba jariri bayan sati 6 ana kare gaba ne amma na wannan dan kwana 28 din na farko kinga bai amfana ba
to likita ta hanyoyin jini kawai ake iya samun cutar
duk inda za a samu fata ta fashe kwayar cutar nan za ta iya shiga amma ita ba zai yada ta ba ko ita tari ko ta wani abu ba zai iya yada ta ba
kwana nawa cutar take yi kafin ta kankama ta haifar da matsalar rasa rayuwa
kamar yadda na yi bayani a baya matsalar shine abinda ita wato ita kwayar ba ta san iska ta oxygen saboda haka idan aka rufe ta shine yawanci ake samun dandanan ta saki wannan guba din to kinga kenan za ta iya zama akan ciwon mutum amma saboda ba a rufe ciwon ba aka wanke ciwon har ciwon ya warke ba a rufe ba tare da ya samu matsala ba bai ma san ta hau ciwon ba wani kuma ana yi a rufe ciwon kwana 1 2 3 ya fara samun matsala saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon misali wani kuna ne na taba ganin yaron da kuna ya samu to saboda yanayin kunar kuma sai kasance baya iya tashi wurin bayan gida daga bayan gida kuma sai samu wannan cutar saboda ta shiga ta inda kuma kunar ta shiga yana kan gadan ana maganin kuna wannan kuma matsalata
to likita shin wanda ya kamu da cutar misali ya shafa ma da ita yakan zo ya warke
eh ana warkewa abinda ake a asibiti akan bada magani sannan a bada magungunan da zasu sa su waɗannan tsokokin su saki a wannan lokacin sai an kai mutum ɗakin katakwana an sa shi akan injinan da za su yi mai numfashi da sauransu amma ana rayuwa sai dai da yawa musamman ga jarirai da yawa suka rasa rayukan su saboda cuta ce mai fitinar gaske.
Duk da dai a baya ka ja hankalin iyaye game da abubuwan da ake shashafawa a cibi, sannan wani lokacin kuma zaka ga yaro ya dan tasa watakila shekara 2, 3, 4, 5 haka ya ji ciwo ba a dauki abin da muhimmanci ba. To koda a gida ne me ya kamata uwa ta yi ta wanke ciwon nan domin kare yaro daga kamuwa da wannan cuta?
To yawanci za ka ga idan abin da ya kamata ya idan mutum ya samu rauni a wanke wurin nan, a bude shi, sannan kuma ana zuwa asibiti za a yi mai allura wadda za ta haɓaka wato garkuwar jikin shi, sannan a bashi magungunan da ya kamata. Amma ko wuraren da za ki ga mutum ya yi rauni ya ɗebi ƙasa ma ya zuba, bai san cewar ƙwayar cutar tana cikin ƙasa ba. Saboda haka idan aka kula da irin waɗannan abubuwa na tsafta da kuma kulawa, a daina zubezube a kan ciwuka nan, a wanke su, a je asibiti a ɗan matakin da ya kamata, insha Allah za a samu sauki.
So tari a gida zaka ga idan yaro ko babba ya ji ciwo an sa ruwan dumi da gishiri an wanke ciwon, shin hakan daidai ne?
Watakila suna kwaikwayon normal saline wanda zai wanke wurin ba damuwa ba illa. To amma idan an yi hakan ya kamata kuma a je a sa, saboda a samu maganin da ya cancanta a sa.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To madalla gaida Hawa, yanzu kuma ga Amina Aliyu da waɗansu daga cikin wasiƙu da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙon mu na farko a yau ya fito ne daga wurin Gali Sirajafaki, inda yake cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama in kira ga ƴan uwa na matasan Najeriya, musamman na jihohin da za a gudanar da zabe a ranar Asabar mai zuwa, cewa ya kamata mu fito mu gudanar da zaben mu cikin lumana, kuma mu kaucewa duk abin da zai kawo ta da yamutsi yayin gudanar da zaben da ma bayan sa. A ƙarshe muna addu'a Allah ya sa a kammala zaben lami lafiya, kuma Allah ya zaba mana shugabanni na gari. Saƙon mu na gaba kuma ya fito daga wurin Bala Muhammad, inda yake cewa fatan alkhairi VOA Hausa. A gaskiya san ba daidai bane kotunan Najeriya su rika yin katsalanda a hukumar zaben Najeriya, dan haka kamata yayi kowa ya tsaya a matsayin sa.
Tuwa gaida Amina, idan muka dawa shirinmu na yamma za mu nazarci kammala zaɓuka hukumar zaɓe da take shirin yi a waɗansu jihohin Najeriya, batun da kuma za mu so mu ji ra'ayinku kenan a kai. Sai ku kasance tare da shirin kafin mu kai ga haka. Ga Hadiza da tashin muhimman kanin labarai.
Ko guda bayan da aka harbe wasu musulmai 50 har lahira a wasu masallatai a birnin Christchurch da ke New Zealand, Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu. Matakin haramta bindigogi da Prime Minister Ardern ta sanar a yau Alhamis a birnin Wellington zai kuma hada da igiyar aji harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyakin da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri. A yau Alhamis ne Prime Minister Britannia Theresa May ke kokarin shawo kan shugabannin kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels domin su amince da karawa Britannia wa'adin watanni uku, abinda zai kai kasar damar gano hanyoyin da za ta fita daga tarayyar. Yau kwana biyu da kasar Mozambique ta ayyana zaman makoki bayan da wata muguwar guguwa mai suna Idai ta afkawa yankin na kudancin nahiyar Afirka har ɗaruruwan mutane suka mutu. Jami'ai sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi ya zarta 300.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Za ku iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin tsokaci a shafinmu na sada zumunta Facebook. Yanzu a madadin ita Hadiza da Julie da Tadi, alheri ke muku, fata alheri, amma kada ku yi nisa, sai ku saurari shirin yau da gobe.